ya halatta idan mutum ya je aikin umara ziyarci kabarin nan guda, bakwai da ke Madina, wani kabarin ne guda bakwai? Ko masallatai guda bakwai yake nufi sai kabari guda bakwai? Wannan masajidu saba da aka ce ɗaya masallaci Abu Bakar na Umar har zuwa ƙarshen sabon da aka ambata, wannan nuna ƙarya ne. Sai ka bafi shekara 100 ba a duniya da gina, lokacin daular Turkawa ne suka zo suka yi gina wannan. In ai ba zai yiwu ma a hankalinka a ce maka ga masallacin Abu Bakar, ga na Umar, ga na Usman, kusa da juna, amarya take yi, kowa ya naki. Safa a lokacin da Abu Bakar da Umar da har sai gama shugabancinsu gaba ɗaya, garin Madina bai kawo inda wannan masallacin suke ba. Gaba ɗaya maɗan suna cewa garin Madina bai wuce faɗin masallacin Annabi ba a yanzu, a ƙarin da aka masa na ƙarshe. A lokacin da waɗancan suka kammala shugabancinsu. Girma haka ba. Wanda tsakanin wurin da masallaci yanzu yana da nisa zai kai kilomita 3 zuwa. To shi kenan sai su bar garin Madina su zo bayan garin su zo su yi masallaci. Saboda Abu Bakar shugabancin shi kaɗai ne liman. Shi ne shugaban jama'a, shi ne liman. Bayan ya gama shugabancin sa Umar kuma shi ne shugaban jama'a, shi ne liman. Ba a taɓa yin limamai ya haka wajen abin da dinsu. Saboda haka wannan masallatai dai ba su da wani matsayi a tarihi. Duk wanda dai ka ziyara wahalar da ka yi, kuma ka ɓata lokacin ka cikin abin da ba ya da amfani ko na zisun kwabo. Inda za ka ziyarta a Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan ka ziyarci masallacin ya halatta ka ziyarci kabarin. Daga nan gurin sai ka ziyarci makabarta ta Baqi, wanda ga tana makabtaka da masallacin Annabi. Daga nan sai ka tafi masallacin Quba, kai ziyara ka yi sallan nafila raka'a biyu. In za ka je ka yi nafila raka'a biyu sai ka yi alwala tun daga gida ko masaukinka ko hotel ɗinka. Annabi ce duk wanda ya salla daga rumfarsa ta kasuwa ko gidansa yake yi alwala, ya je masallacin Quba ya salla raka'a biyu, za a ba shi ladan kamar ya yi umara. Saboda haka abu ne mai falala zartar masjid Quba. Da daga nan gurin kuma ya halatta ka je wato kaburbaran shahidai da ke Uhud da sauransu. To daga nan gurin kuma sai ina ba inda za ka, to inda ka je kallo ne, ba bambanci da gidan zu, ka je masjid al-Qiblatayn ne, wannan ba ya da wani matsayi. Ba ya da wani matsayi cewa ga shi yana da wata falala a kai masa ziyara, sai dai ka je kallo kawai, kar ka yi itikadin za ka samu wani lada don kaji. Sai in ya dace lokacin sallah azhar kai sallah azhar, wannan ko babu wani tsakanin sallah azhar a cikin sallah azhar din ka ta Kano dan kai a masjidul Qiblatayn. Akwai masallatin da mutanen mu suke yawan zuwa a masjidul Ijaba, wanda wanda addu'a wajen ana karba. Duk wannan labarai ne marasa tushe. Yanzu ya yiwu a ce ga wani masallaci a Madina sunan sa masjidul Ijaba, har ya fi masallacin Annabi falala, ko ba san shi ba cikin hadisi? Yo dan su ne kawai suka wahalar da mutane. In bid'a da sun yi mulki, saboda haka su suka yi ta kakkafa waɗannan ababen, sai zan to abin ya rafe da zukatan mutane har zuwa yau. Tunda Makka da Madina wurare ne ba na mutanen Saudiya kaɗai ba, duk shekara, duk wata, duk lokaci baki suna zuwa suna fita, suna zuwa suna fita. Duk abin da ya yatsu a can gurin inda kirki ne sai ya ga a cikin hankali ya yatsu a wurare. Haka kuma aka yi rashin sa'a kuskure ya yatsu a can sai ya ga ya yatsu a wurare. Shi yasa a zamanin da suka wuce can baya an samu ƴan bid'a sun riƙi Makka da Madina, wanda suka yi irin wannan bid'o'i. Su suka yi bidoyi hatta a mashayar, suka je kan arfa suka yi wannan farin dutsen suka sace, wanda ya sa waɗanda suke ganin in ba dutsen suka faɓa kamar ba su yi tsayuwar arfa ba. Wannan farin dutsen lokacin daular Turkawa ne aka sace. Ba wani mutum cikin sahabbai da ya je aikin hajji ya ce sai ya hau dutsen arfa. Annabi ma da ya je bai hau dutsen ba, a kan rakumansa ma shi bai sauka ba. Daga gefen dutsen ya kalli inda Makka take, ya ce wa kaftu hahuna wa arfatu kulluha mawqif. Ya ce na tsaya a nan, a arfa duk inda ka tsaya ya zama wurin tsayawa, ba wanda yake sai ka hau dutse. Fama yan bida sun zo sun sa wani farin dutse daga can sama sun yi masa fenti. Saboda haka idan mutum ya zo sai ya tafi kowa sai ya hau wannan, a yi ta nuna su a talabijin suna hawa suna faso. Ka ce ba ka da ladan komai don ka hau wannan. Da wanda ya tsaya a cikin mota har aka sauko daga alfa da kai ladan ku ɗaya ba ka fi shi ba. Da wanda ya tsaya a cikin tent a cikin gizo yana zikirinsa yana salatin annabinsa yana istighfari. An rana ta faɗi bai je ko ina ba, da ba wani falala da ka bi shi, kawai ka sha wahala, ba wani ƙarin lada, dukkan ku dai kun tsaya a arfa. Ita tsayuwar arfa da ka je ko kwanciya kai kai barci dai ka tsaya a arfa. Ko ba ka da lafiya aka ajiye ka a mota rana ta faɗi aka taho da kai, ka yi rukunin aikin hajji. Inda da kyau? Kuma na cewa birnin Madina a wace ƙasa yake yanzu? To idan ka sani kuma sai ne, kuma in ka jahilta kuma sai ne, wanda ne ziyara to ila da dindin riyalu a gaskiya ban san inda birnin Madina bai kenan ban sani ba ita waina da lura ta yawan kokonto a cikin lamarin addininsa me ya kamata ya yi wato yana da yawan wasuwasi wani lokacin mutum na samun shaidan ya kai masa farmaki ya yi ta mugayen tunani game da addini to a irin wannan dukkan tunanin da kai wato ubangiji baya kama ka da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya yafe al'umma da abinda duk zuciyarsu ta rinka faɗa musu matukar ba su aiwatar da abin ba ta fuskar aiki ko ba su furta shi da baka ba wasu wasu zuci kawai kai wani mummunan tunani game da musulunci wannan sai kai kokarin me zai kawar da wannan tunanin to akwai asar daga Abdullahi dan Umar abinda zai kori yawan wannan tunanin shine karanta huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim mutum ya rinka yawan isti'aza din yana korar shaidan ko mutum ya dimanci karatun alqur'ani ko sauraron sa a katar ko da ka gaji da karantawa wannan yana daga cikin abin da zai taimaka ma wajen koran muggan tunani wajen shaidan ba zai iya kawo maka farmaki ba karanta alqur'ani a ɗakin ka karanta qur'ani a rumfan kasuwanka ko saurare ne ko a katar ko a mota wannan na taimakawa mutum wajen wannan rarar tunani da kake samu wanda shaidan zai kawo ma abin nan sai ya ga cewa ka kore shi dai mukan yi sakaci da zikiri kuma abin da ke faruwa shine lokacin da aka ruke zikiri na bid'a sai wadanda suke fahimtan kuma shikenan ka zama alakar ka da ubangiji shine jafa'i baka ambatan sa ba haka bane ba zikirai na sunna suna nan wanda zaka yi ta yin zikiran safa zikiran yamma na kwanciya barci na tashi daga barci na yawan maimaita ga sunan gurin da yawa wanda mutum zai yi tunda wani yazo ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyukan musulunci sun yawa a ce kaza a ce kaza a ce kaza kudin mutum ba ce zai ba zai iya gama ba ita ya annaban Allah faɗa mun wani abu guda ɗaya shay'un nastamtiku bihi faɗa mun wani abu guda ɗaya za mu rike ko ana ha maza ha mata ba zai kubuce mana ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kar ka yadda harshenka ya bushe daga zikirin ubangiji kullin harshenka ya zanto ya wuna gudana wajen mai zikirin ubangiji to wannan zikirin ubangijin farkon abin da zai fara shiga shine karatun alqur'ani da girma don ba abin da zaka lafazzanta ka samu lada sama da karatun alqur'ani na biyu sai dangin zikirai na safa da yamma dan kar wani ya kafa waje da irin wannan hadisin wajen kinan kai ta zikiri har ka zama ka ci kamar da wadan suke cewa wai annabi ya ce haka idan ka zama ka ci an yanke ma shari'a kuma me yanda zikiri kuma sallama ba sai kai ba kuma tunda rubi alqalamu an salatin ana almajnuni hatta yafi وان السبي حتى يهتلم وان النائم حتى يستيقظ كذا ma hukunci ba shari'a akan kuma wani zikiri kuma za a ce kai saboda haka wannan rudani ne irin nasu a harshen kai zanto a jike da ambaton Allah amma da lafazin da annabi ya zaba maka duk lafazin da wani zai kawo yake ka ambaci Allah da shi za a kwatanta shi wajen kyau da lafazin annabi ko sai a kwatanta shi ba dan haka sai kai amfani da lafazin annabi ka kuma yawaita karatun alqur'ani mai girma karfe wannan tuhuma ce ko zargi guda biyu a kaina yake cewa kai ne ka ce idan aka ambaci annabi ba za a ce sallallahu alaihi wasallam ba ba ni bane ba na biyu wai kai ne ka ce ba za a yi addu'a a ce bijahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ni ne farko tabbace ka'ida duk inda aka ambaci annabi kai masa salati tunda hadisi ya inganta annabi ce al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya in kana so ka gane marwaci shine wanda aka ambace ne yake min salati marwaci kenan dan haka ana darasi ana menene da anti qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da wannan wadannan suke kafa kwalalan ilimin hadisi akan sauran ilimomi suka ce malaman hadisi ko masu halartar darasin hadisi inda a ce ba su da komai sai salati ga annabi sun tiri ba dan da an jima za a ce kala rasulullah su kuma sai su yi ba su san so adadin hadisan da aka karanta so adadin da aka faɗi rasulullah ko nabiyullah ko muhammad so adadin da za su yi salati kaga wannan ai ba karamar riba ba su saboda haka zikiri abu ne mai falala mutum ya yi su yawaita shi dan ambaci annabi mutum ya yi masa salati amma maganar in za ka yi addu'a ka ce bijahin nabi wannan annabi bai koyar da wannan ba Allah dan Mas'ud yake cewa babu wani abin da zai kusantar da mu aljanna, ya nesantar da mu daga wuta, ba ce sai annabi ya mana bayaninsa. Yace kai ko da tsuntsu ya gifta ta sama yana kada fukafukansa, annabi ya san akwai alkhairi da za mu fahimta, baya mana kawo sai ya bayyana mana. Kai matuƙa wajen yin bayani, ka duba istikhara din nan fa da mutum zai yi. Abdullahi dan Abbas mai ce annabi yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana karatun Fatiha da zamu yi sallah. Da sahu bai annabi ya rika yi, yana ce wajen ku tsayar da sahu, ku tsayar da sahu. Umar ya ce har sai da annabi ya gama mun fahimta ma mu da kanmu, kullum ma ba sai ya ce ku tsaya ba, mu da kanmu mun ce da sahu. Amma duk da haka wata rana an yi ikama, saura kiran ta da kafara sai ya wayo, ya ce wallahi ku rinka daidaita sahunku ko Allah ya sabunta tsakanin zukatanku. Dan Allah sahu, istikara, menene waɗansu ababai dai duk da waɗannan. Idan ka kusanta muhimmancin su da addu'a sai ka samu su kai addu'a, batun da addu'a annabi ya ce addu'a huwal ibada. To addu'an nan a cikinta ne za a ce ka ce bijahin nabiyyi ko a ce karkace. Inda fada din nan yana daga cikin abu dangi na falala, annabi zai manta bai fada al'umma ba? To baka da hadisi daya wanda zaka ce annabi ya koya wa sahabbai addu'a ya ce idan kun zo ku ce bijahin nabiyyi. Baka da riwaya daga wajen sahabi daya ko tabi'i daya da ya daga hannu yayin addu'a yake bijahin nabi. Duk wanda zaka samu magana daga wurinsa bayan yankewan karnoni guda uku nan ne da annabi ya ce khairun nas qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum. Duk wanda suka kawo fata wanka ce bijahin nabi, ba sa cikin ajin farko, ba sa cikin nabi, ba sa cikin na uku. Dan aji hudu ne zuwa abin da yayi baya. Kuma dan aji hudun ma marasa kokari. To saboda haka bai kamata ma ka ce zaka dauki wannan. Ba'a yin tawassuli bijahin nabi. To yanzu me kake nufi idan kace bijahin nabi? Idan alfarman annabi, shin a dauko a baka daga cikin alfarman annabi? Wa allati lil insani wa anna sayahu, aikin annabi naki ne ba na ka bane, ba za a dauko wani bangare naki ba a baka. Kamar yadda ba a dauka a ba Fatima sai tayi da kanta, kamar yadda ba za a dauka ba a ba Abu Talib, kawo barin da dauka ba a babu Safiya, kowanne sai da annabi ce wato ku fanci kanku daga wuta ranar tashin kiyama, la ugni ankum min Allahi shay'a. Yace ya Fatimata, ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma kiti bi inni la ugni anki min Allahi shay'a. Inda ba dauka ba ka bai yassa Fatima wanda yafi so, to kai kuma sai a dauka a baka kana daga nan gurin kawai. Shine ma'ana ta farko na wanda bijahin nabi zai dauka ko cewa a bani cikin alfarman annabi, ko kuma kace baya daukan wannan wa'anan bijahin nabi yana nufin a bani dan alfarman annabi, ma'ana ko da cikin baka yi niyyar bani ba dan karan kanka bani dan alfarman annabi. To shi kuma Allah fa'alu ne bi bayyini, ba mai tursasa shi wani abu sai abin da shi ya so. Ai kenan zai zama bijahin nabi zai zanto mai ma'anar ta yo aiki ne tawassul ne shine kan kace dan matsayin annabi a wurin Allah, to shine mai kenan. Ai sai a fassara mana da hausa da zamu gane gwargwari, yanzu da ba sai a faɗa mana lafazi kawai sai mu bi, amma idan aka ce ƙara mana bayani me zaka ce? Shine kenan, a bani daga cikin wani haƙƙi naki, ko kuma a'a ka bani dan matsayin sa a wajen ka, ba na koda kai baka yi niyya ba. To alfarma kenan, baka da matsayin amma sai annabi ce Allah bai nire baka ba, sai annabi bai yi yace sai an baka. Kana ya ki daukan ka aiki a ce ai dan yi disqualifying din ka, sai ka je ka bi ta sama, sai a zo a turo waki mai daukan a ce ga takarda daga wani, yanzu zai dauka ne dan katin tanta ko dan matsayin wancan, dan wancan ya riga ya san idan bai yi ba to akwai wata magana. To irin wannan alaka ce tsakanin Allah da manzonsa, ai yanzu mun da zato ga Allah. Ya kamata ko in ce ya wajaba ga duk idan mutum zai addini yayi annatsa kare da ruhu, kuma karka yadda da masu ruhu a baka dalili a shari'ance. Kai ne abin da zai faru don baka ce bijahin nabi? Haka ba inda annabi ya ce ka ce haka, babu inda wani sahabi ya ce haka, babu inda wani tabi'i ya ce haka. Idan akwai ka kawo ko wani ɗan daga cikin tabi'u tabi'i na haka, ka kawo koda guda ɗaya da ya tashi addu'a ya ce bijahin nabi. Dole yanzu idan ka zo ka faɗa kace sai an yi, ka tuhumci sahabbai kenan ga wani abu mai falla, ba su gano ba, kai ka gano shi a addini. kuke su ba su taka wa ba su san matsayin addu'a yanzu kai ne ka sani kuke su ba su iya addu'a ba kai ne dan fele kan addu'a a kan mutum ya san lawazin da suke lazuntar maganar sa lokacin da zai faɗi ta kadai abinda ake yin tawassuli da shi ne abinda shari'a ta nuna Allah ya ce a yi tawassuli da sunayen sa da sifofin sa walillahi al-asma'ul husna wannan kaga hujja ya Allah dan sunanka al-Ghafur dan sunanka ar-Rahim dan sunanka al-Malik dan sunanka al-Quddus as-Salam al-Mu'min ka bani kaza ko ka kore min kaza ko ka kare ni daga kaza yanzu ne idan kai wannan aka tambaye ka kana da me hujja ku kwala cikin suratul a'raf walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yu'minuna bi asma'ihi to idan ka ce bidahi nabi shi kuma yana hujjar ka wannan dandanan ka jawo aya ka kawo ta karar da bata to idan ka fadon can kuma me hujjar ka kuma to ai mawdu'i tawassulu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim hadisi ne mawdu'i ya Ubangiji idan mun rasa ruwa muna tawassuli da wa da annabinka sai ya ce yanzu kuma babu annabinka muna tawassuli da wa to wannan tawassulin da Umar ke yi da suke yi da annabi kuma bayan ya kaura ya bar duniya suka rinka yi da Abbas shin tawassuli ne suka rinka yi da zatin annabi ko da addu'ar annabi inda da gangan jikin annabi suke yin tawassuli mutuwarsa zai sa su daina ai jikinsa yadda yake lokacin da yake da rai haka yake bayan mutuwarsa dan Allah ya haramta wa kasa cin me amma me yasa yanzu da ya bar duniya sai ya koma yana tawassuli da Abbas gangan jikin annabi bayan nan ai da yake wannan maganar ba a Madina ba ga sai a kabarin annabi inda da gangan jikin annabi ke tawassuli dan annabi ya mutu sai ya daina a ce wannan ya nuna daga baya da suka rinka yi da zatin annabi da annabi kuma ya mutu sai suka yi me sai mai wai sai suka daina tawassuli da shi sai suka koma wajen wa Abbas to da Abbas ya mutu kuma sai shi ne yanzu wannan hujja ce a kansu hadisin wannan hujja ce a kansu cewa a ce Umar da itirafinsa sun daina ma da annabi mutu in ma da zatinsa suka yi tawassuli din to ya mutu sun daina kai kuma za ka yi koyi da Umar kai ma sai ka yi me kamar ba sa fahimta in suna karanta dalilin fata wasu ran da su kuma suka yi ai sun yi ne da addu'ar annabi ba da zatin sa ba da haka kuma bayan ya kaura sai suka yi da addu'ar Abbas shi ma ba da zatin Abbas ba abinda zai nuna da wato da addu'ar annabi suka yi hadisin Balaraban kauyen da ya shigo cikin masallaci wanda Bukhari ya kawo shi a babu da dama cikin sahihin littafin sa annabi na hutubar juma'a ya dakatar da annabi ya ce ya annabin Allah gari ya yi zafi ruwan sama ya yanke dabbobi na mutuwa zirga-zirga ta yi nesa tsakanin ƙasa zuwa ƙasa saboda ba abinci ana hutubar juma'a yanke annabi sai annabi ya ɗaga hannunsa sama yana roƙon ruwa yana roƙon Allah yana addu'a akan Ubangiji ya saukar da ruwa har sai da aka ga farin hamatarsa sannan ya sauke sauke hannunsa ke da wuya sai ga wani irin abu kamar hayaki a sararin sama kafin a juma ya yi girma ya zama girgiji kafin ka ce mai ruwa ya fara sauka sai da ruwa ya sati guda yana sauka kitan da ya shigo ana hutubar juma ya ce a roki Allah ruwa yanzu kuma sai ya shigo yana cewa ya annabin Allah ruwa ya yi yawa a wancan satin ya zo ce a roki ruwa ga ta har juma'a ta zagawa ana yi ya kuma shigo dai ana hutuba ya sake yanke annabi cewa ruwa ya yi yawa da annabi daga hannu ya ce a ɗauke cewa ya Allahumma hawalaina ya Allah kai jefe komo mun samu bai ce ba a ɗauki alaina la alaina abai waɗansu su samu Allahumma alal wudiyat akwai koguna akwai kwazon zago akwai daji don dabbobi su ma su samu don ya taru a kududdufi a yi noman rani hawalaina la alaina yanzu wannan da zatin annabi ya tawassuli ko da me da addu'a sa to shine dangin abin da sahabbai din suka yi wannan hadisin ya fassara mana kime okay Abbas bin Abdul Muttalib addu'a yayin su amma hadisi ma ya nuna ya sarra ka duba cikin Bukhari ka ba ta wasu da zaki ana tawassuli da addu'ar salihin bawa ko ayi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa ko ayi tawassuli da ayyukan da'arka duk wannan sune dalilai suka nuna addu'a da sunayen Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha addu'a da tawassuli da addu'ar salihin bawa kamar yadda suka rinka yin tawassuli da addu'ar annabi lokacin rayuwarsa bayan da sosai kuma suka rinka yin tawassuli da addu'ar wa Abbas dan Abdul Muttalib da sauran salihan bayi tawassuli da addu'a da aiki na gari fa Allah ta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila da Qatada da Abdullah ibn Zaid da Mujahid sauran salaf ba wanda ya saba musu cikin salaf suka ce abinda ake nufi ka yi tawassuli da aikin da'ar ka da aka ce wabtagu ilayhi alwasila ka nemi wasila zuwa wajen Allah ta hanyar ayyukan da'a me yasa suka ce haka suka ce ayar ai a cikin ayar da aka ce wabtagu ilayhi alwasila sai aka ce me wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun dan jihadi shine zirwatu sanamil islam yana daga cikin abin da in kai za ka yi tawassuli da shi ubangiji ayi da'awar ka wa yukasu alaihi baqiyatul ibadat وإن كان جاء ذكر بعض العبادات في أحاديث أخرى ثلاثة كيسة وصلي لسان النبي دان صنط عبادة منت ذكى عبادة ودرسنا كيدا هنا دوانا هنا تصورا والله كوز أنجني ساسيك ساموها كيدا تصورا دي سنطا فالله فهمت الدمو الله شكرا فرطامنا كلا كلا مو والسلام عليكم